Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata, 1 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin. Rasha na daukan sojojin Afghanistan na musamman aiki don taya su yin yaki a Ukraine. Hukumomi a India sun ce sun kama mutane tara da ake zargin suna da alaka da rugujewar gada a jihar Gujarat.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa shugabannin tsaro a Najeriya sun kira da a kwantar da hankali. Biyo bayan rashin tasirin sanarwar da ofishin jakadancin Amurka ya fitar.
Akwai abun mamaki yanda ƙasar Amerika ta yi wa'annan sanarwar ta kuma ɗauki matakai ta fitar da ma'aikatanta, sannan har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba.
Haka kuma za a ji cewa
jarabacin nan ya koma ga Ubangiji. Ka ci gaba da daura wanda ya mutu ƙarya, ka san ma'anar bala'in wannan. Duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan.
Sai aka ce da mu domin jin cikakkun rahotannin namu. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin, inda ta yi ta auna muhimman ababen more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana biyu bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin. Lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha. Zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya yi Allah wadai da hare-haren, inda ya rubuta cewa wani rukuni na makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na Ukraine. Maimakon fada a fayen daga, Rasha na fada da fararen hula. Kar a goyi bayan wannan hari ta wajen kiransa martani. Rasha ta yi hakan ne saboda har yanzu tana da makamai masu linzami da kuma niyyar kashe 'yan Ukraine. A halin da ake ciki kuma, sojojin Afghanistan na musamman da suka yaƙi tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara. Yanzu sojojin Rasha ne ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a Ukraine. Kamar yadda wasu tsaffin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin billancin labarai na Associated Press. Sun ce Rashawa na son jawo hankalin dubban tsaffin kwamandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar ƙasashen waje, tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su gida zuwa ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun Taliban. Ba sa son zuwa yin fadan, amma ba su da wani zaɓi, in ji ɗaya daga cikin janar-janar ɗan Abdurauf Argandiwal. Ya ƙara da cewa kwamandojin a Iran guda 12 waɗanda ya aikewa da saƙon tes sun fi tsoron korarsu. Suna tambaya ta ina mafita, me ya kamata ni yi idan muka koma Afghanistan, 'yan Taliban za su kashe mu. Hukumomi a India sun ce sun kama mutane tara da ake zargi da alaka da rugujewar gada a jihar Gujarat da ke yammacin kasar, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 134. A cewar 'yan sanda, waɗanda aka kama sun hada da ma'aikatan kamfanin da ke gudanar da aikin gadar, wadda aka yi wa wasu gyare-gyare kwanan nan. 'Yan sanda sun ce akwai yiwuwar kama wasu ƙarin mutane. Hukumomin ƙasar sun ce sun fara wata tuhuma kan kamfanin da ke kula da gadar, Oreva Group, ta yiwuwar aikata laifin kisan kai.
yanan tuma kadan Halifa sake da labarai amma kafin nan zamu leka Najeriya inda biyo bayan taron majalisar tsaro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta dangane da gargadin da ofishin jakadancin Amurka yi na cewa akwai yiwuwar fuskantar harin ta'addanci a birnin Abuja yanzu haka shugabannin tsaron kasar sun ba tabbaci kan matakin da suka dauka ga rahoton Hassan Mai na kaina
You cause to alarm and Nigerians go about their normal duties as the armed forces and all the security agencies.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Loke Rabo ke kara tabbatarwa ƴan Najeriya cewa kar su damu kuma su ci gaba da hada-hadar su ne yau da kullum domin sojoji da sauran jami'an tsaro na cikin shirin kota kwana don tsare kasa da ma 'yan kasar. General Irabo wanda ke magana jim kadan bayan taron majalisar tsaro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta a jiya dangane da gargadin da Amurka ta yi cewa akwai yiwuwar kawo Abuja babban birnin kasar harin ta'addanci. Kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya wato Beacon Consultants da ke fitar da rahotanni kan sha'anin tsaro a kasar kowane wata na tambayi jagoran wannan kamfani Dr. Kabiru Adamu ko su ma binciken su ya gano da kai wannan matsala
binciken mu da kokarin da muka yi na gano dalili da tushin wannan sanarwar a gaskiya har yanzu ba mu gano ba na daya kenan na biyu babu alamar cewa su hukumomin Najeriya an shigar da su cikin wannan tafiyar misali ba da sanin su ba ita kasar America ta hitar da wannan sanarwar to ina gani akwai bukatar ita gwamnatin Najeriya ta fahimci wannan kuma ta dau mataki don katta bari wayan su kasashe su zo yi mata katsalanda babu kasar da za ta yarda mu haka nan ya kamata ta a fara da gayyatar shi ambassador na kasar America da ke nan Abuja Nigeria a yi mai tambayoyi kuma a kira sauran kasashe wayanda suke da fada da ajiye da ita wato ministry na foreign affairs kenan su ba su umurni da kaidoji na yadda za su gudanar da harkokin su tun daga an shigo gangara na zabi yanzu
Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja ga yadda yake kallon wannan al'amari
ta maganar tsaro tana da kullileliya da yawa tana da wahalar fahimta a lokaci daya haka kawai saboda na farko dai da wanda suke son su yi barna da kuma wanda suke neman masu barna duka suna bin abubuwan su a cikin sirri ba a haka kawai ake fadan abu ba to amma a gaskiya akwai abun mamaki yanda kasar America ta yi wa'annan sanarwar ta kuma dauki matakai ta fitar da ma'aikatanta sannan kuma binciken wato su hukumomin tsaro na Najeriya har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba to zai iya zamana cewa wato inda America ta samu bayanan nata ko daidai ne ko ba daidai bane wataƙila zai iya zama ba daidai ba to amma kuma a tsarin tsaro inda ka tabbatar da inda ka samu bayanan ko da ya zamana ba daidai bane sai ka dau mataki ya kamata
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Mai na kaina hadin zai kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga hani fata da kashi na biyu na labarin duniya
Talata 8 ga watan Nuwamba Amurkawa za su je rumfunan zabe domin kada kura a zaben da zai tantance jam'iyyar da za ta rike majalisar wakilai da ta dattijai na tsawon shekaru biyu masu zuwa sannan kuma za ta cike mukamman majalisun dokoki da nazartarwa da ma na jihohi idan tarihi zai maimaita kansa mai yiwuwa ne kadan daga cikin Amurkawa baligai da suka cancanci kada kura za su yi hakan a zahiri Watakila kasa da rabi. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a na cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a watan Agusta ta gano cewa kashi 36 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne kawai suka ce sun yi tunani sosai kan zaben da ke tafe. Kasan Amurka da za su kada ƙuri'a na iya zama tsofaffi kuma ƙasa da adadin mutanen ƙasar da ya kamata su kada. Alƙaluman na Pew sun gano cewa kashi 50 cikin 100 na masu kada ƙuri'a masu shekaru 65 ko sama da haka sun yi tunani sosai kan zaben idan aka kwatanta da kashi 20 cikin 100 na waɗanda ke tsakanin shekaru 18 zuwa 29. Wani sabon binciken ra'ayin jama'a na duniya da aka yi kan mutane a ƙasashe 25 ya nuna an samu raguwar goyon baya da ake baiwa ƙasar Sin, ko da yake har yanzu ɗan Afirka na ganin China da mutunci inda ita da Amurka ke neman yin tasiri. Binciken da kungiyar YouGov Cambridge Globalism Project mai hedkwata a Birtaniya ta gudanar a tsakanin watan Agusta zuwa Satumba na wannan shekara, inda aka gudanar da zaben mutane kusan 1000 a kowane ƙasa, ciki har da manyan ƙasashe guda uku na Afirka, Najeriya, Kenya da Afirka ta Kudu. A binciken an tambayi mutane ra'ayoyinsu game da China, Amurka da Taiwan. Alƙaliman sun nuna cewa a ƙasashen yammacin duniya goyon bayan da ake baiwa ƙasar sun ya ragu matuƙa a cikin shekaru hudu da suka gabata. Ɗaya daga cikin dalilan hakan na iya zama annobar corona.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Babban dogarin tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Janar Sani Abacha, kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Action Alliance a zaben shekara ta 2023 da ke tafi. Ya ce tsoron da aka tusa a zukatan wasu daga cikin 'yan kasuwa da attajirai a Najeriya shi ne ya hana su yin magana dangane da batun kuɗaɗen da ake cewa wai shugaba Abacha wai a bankunan ƙasashen duniya. A hira da wakilin mu na Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, Mejo Al-Mustafa ya ce ƙoƙarin ɓata Abacha suna ne ya sanya ake ci gaba da alaƙanta shi da waɗancan kuɗaɗe shekaru 22 bayan mutuwarsa.
Jaraba ce nan ya koma ga Ubangiji. Ka ci gaba da ɗaura wanda ya mutu ƙarya, ka san ma'anar bala'in wannan, duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan, wannan da ba. Lokacin da za a sa Najeriya takunkumi, muna daga cikin wanda aka tura, don a san da lokacin da Jana'a Bacci hawa mulki, Libya ta cika shekara 11 da takunkumi. To amma sai kaya suka fi arha a Libya a kan ƙasashen Turai, in ka ƙetare teku ka tafi kamar irin su Italy da sauransu, sai ake yaya Gaddafi ya yi haka, nan an sa takunkumi kuma kaya fi arha a wurinku, to sai ake so Najeriya ta kwaikwaya. Ni nan na daga cikin wanda suka je a Libya, kuma manya-manyan nasu da na tsaro da na tattalin arzikin ƙasa da foreign ministers wannan uku su suka tarbe mu, kuma na san me muka gano, muka dawo Najeriya shi da aka ƙara sa Najeriya takunkumi na biyu. Tom Ikimi shine ministan ƙasar waje na Najeriya, yazo yayi magana sai Janaba ce to ya kamata da sarakuna da waɗansu wanda suke su manya ne na kudu na arewa a tara su san aina me Najeriya take ciki, za a sa takunkumi. Ta haka ne wannan hikimar cewa ba da kuɗi ga 'yan kasuwa na kudu da na arewa wanda suna da masana'antu da industry su a bar kuɗi a hannunsu sai su sa a bankunansu. Takunkumi gwamnati aka sawa, to su sai su rika shigo da ma'adanai kuma cikin rahusa, saboda talaka ba zai ci azaba ba. Da wannan niyyar ne Abacha ya basu, da Jana Abacha ya mutu, ina kuɗin wani an raba, ina kuɗin wani an zo ana dawowa da shi, ina kuɗin wani yana na yanzu an shigo da shi don a ci gaba da ɓata masa suna, saboda akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan da ya gabata har gobe shi bai yafe Abacha ba, don Abacha ne ya kulle shi akan magana juyin mulki. Wannan shine gaskiya. Shi wannan kuɗin da ake, in zaka bude account a waje, kana sa hannu ko baka sa hannu, in kana ɗaukan takarda ka rubuta sunanka ka ce ga addressin ka, kana dangula hannu ka yi tamprinting, to ina na Abacha? Abacha ya taba zuwa daga cikin wannan bankunan? Ya taba zuwa tunda ya hau shugaban kasa? Kaga ya motsa, bai taba zuwa ba. Iyakacin shi maka da India da Pakistan ya je ya dawo farkon hawansa, shi ma wannan shawara ce daga gare mu, saboda ya hau mulkin maka ce gara ka tashi ka bar filan ka yi wannan tafiya. Akwai aiki da za a yi wanda ya shafi canja waɗansu abubuwa na tsaro, ya shafi ofishinka, akwai inda mu muke so a faffasa, akwai abubuwan da za a sa. Ni ne na yi wannan. Banda wannan tafiyar, kaji ya sake wata tafiya, iyakacinsa ko ya je Liberia, ko ya je ya je South Africa shi ma kwana ɗaya biyu ya dawo, ko ka ji ya je Sierra Leone haka kwana ɗaya da aka dawo da tijin kaba, ko Gambia, irin waɗannan. Banda nan bai taɓa zuwa ko ina ba, shekara hudu da wata bakwai kawai aiki ake. So ko local banki na Najeriya an za ka buɗe account, ai sai ka sa hannu ai sai an dangwala ai sai an san inda kudin yake ai sai ka san bankin sai an san account na bankin to ni kawai ce masa nayi duk wanda yace shi a bacci ne bude account to ko kawo wannan hujjar ku nuna yan Najeriya
lokaci dai amma me kake ganin ya hana su waɗannan ɗan kasuwa ta kila da General Abacha yayi hikima ta wannan hikima ta hannun su me yasa kake ganin ba su iya fitowa sun wanke Abacha ba tun yanzu shekara 20 da doriya ana cewa Abacha loot
kenan akwai wani babba daga cikin ɗan kasuwan nan da ni ne yau magana ina cikin prison ma da naji an yi wannan an je an dauke Muhammad Abacha daga kirikiri an kai shi kuje suna matsa masa ya fada abin da ba haka ba dan dai ya bata sunan baban shi saboda ya kulle wancan mutumin mulkin nan da yayi na shekara 8 duk mutanen nan da aka sa wayannan abubuwa da su sai da ya kuntata musu in ka fitar magana ta taimaki General Abacha kai kuma zaka gama yawo to har yanzu wannan tsoron yana nan
Major Al-Mustafa kenan an yi rasu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 39.31.60 sai kuma kilohertz 30.30 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agogon muna cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Idan Allah ya kai mana rai shekarar 2023 Najeriya tana son ta gudanar da wasu manyan ayyuka guda biyu a farkon shekarar wato gudanar da babban zabe a cikin watan Fabrairu da kuma gudanar da kidar jama'a a cikin watan Afrilu din wannan shekara din hadan Allah ya kai mu to ita dai hukumar kidar ta jama'a ta Najeriya ta riga ta fayyace cewa a wannan karo ba za ta tambaye Najeriya ko ƴan Najeriya addinin su ko kabilar su ba a lokacin da ake wannan kudaya din amma kun san cewa maganar addini da kabilanci kam suna ci gaba da tasiri a harkokin zabe da siyasa
to ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly tsohon shugaban matasan Krista a Najeriya da musulmin da Krista akwai mutane malaman da suke kawo rashin zaman lafiya a kasar mu Najeriya kuma wayannan malaman ba su da cikakken ilimin addini ba su da basira ba su da fahimta suna fatar da mabiyansu suna sa musu ra'ayi wanda bai cancanta ba na biyu kuma rashin adalci shugabannin mu na gwamnati ba su so su taimaka su adalci ga duk kabilu da kuma addinai aka zaben mutum a matsayin su ce shi addinin shi kadai ya gani ko aikin contract ko appointment ko wani abu sai su ba addinin su kadai
sunana Imam Dr. Muhammad Nurain Al-Shafi'i game da wannan batu na wa ya fi amfani da addini wajen zaɓe zaune tsaye a duniya ga baki daya danganta ina kake in kana bangaren arewa ne gaba kana nan za ka ga suke amfani da addini suke cin zarafin waɗanda yake ma ba addinin su ne ba haka zalika kan ko koma yammacin duniya za ka samu wanda yake suna amfani da addini suna cin zarafin mutane saboda ka waje na kowane bangare na da irin nashi abin da yafi dacewa shine mu hada karfi da dantsi kowane addini ya yaki waɗannan bata gari da gurbatattu wanda ba addinin bane suna amfani da addini da gurbata sunan mabiya addinai a bayan kasa
kan wannan ne muka ga cewa musamman shi magana addini ne ya kamata mu dube ta mu ga kuma yadda take shafar waɗannan abubuwa irin zabi da kuma kidaya da sauran rayuwar yau da kullum a wata tafiya da Allah ya sa nayi a Najeriya kwanan bayan na samu zama da shehu na malamai guda biyu na kristanci da kuma addinin musulunci domin tattauna yadda ake samu wannan sabanin ra'ayoyin abubuwa da dama da suka shafi addinin nasu guda biyu mun gayyato Sheikh Bashir Adam Aliyu mai wakiltar majalisar musulunci ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar kungiyar kristocin Najeriya wato CAN tambayar mu ta farko ga su wannan malaman shine me yasa wannan addinai biyu suke cin karo da juna abubuwa da dama ne da kullum a Najeriya ne
to injina Bashir bari in fara da kai me yasa da musulunci da kristoci suke yawa samun cici kuci me yasa suke samun rashin fahimta ne ko rigingimu na me asalin su saboda me suke samun wannan matsaloli
to jama'a Assalamu alaikum sunana Musa Misan shugaban matasa na Kristoci na jihohin Arewa da Abuja a matsaloli da Kristoci suke samu musamman da yan uwa mazauna musulmai a kasar tamu ta Najeriya akwai abubuwa da dama akwai rashin fahimta wanda muke samuwa da juna musamman akwai wasu abubuwa wadda idan aka yi shi sai shi Krista zai gani kamar cewa
kamar me
kamar an musguna masa
eh kamar wadannan abubuwa
na farko akwai wasu irin ababe kamar mu a arewa mun sani mun da muna zama tare amma zaka ga cewa ana yawan kiran mu arna kafrai da wasu abubuwa to irin wadannan abubuwan idan aka kira mutum yakan musgune kan ji kamar ransa zai kita domin abu ne wanda yake gani in an ce masa kafiri ya ga shi kuma mai addini ne shi ba kafiri bane in aka ce masa arne sai ya ga shi ba arne bane shi mai addini ne to wannan abubuwan yana cimma ma Krista rai musamman a arewa domin mu ne a arewa muke amfani da kalma ta Hausa to da zaran an ga mana mun ga mun zamantakewa tare mun girma tare sa'annan ni kuma ni ina ganna da addini kuma muna zancen cewa Allah ɗaya ne muna zancen cewa mun yadda da annabi da waɗannan abubuwan sai a zo a ce min arne to da an zaci an ga min wannan zancen arne din sai na ji raina ya bace
me ka fahimta daga ma'anar arne
to abinda na fahimta daga ma'anar arne shine wato kamar mutum marar addini wanda ka kya abin kyama to da zaran an ce min abin kyama marar addini sai ji na tsani mutumin sai ji mutumin bana kaunarsa saboda ya musgunta min ya nuna min ni marar addini to kaunarsa ma sai ta rabu daga cikin zuciya
to mai lalanta bari mu yi shimfida to bari ji akan masallahu Injiniya Bashir Adamu Aliyu kai a wani ka gefe me yake jani wannan cici kuce tsakanin manyan addinan nan guda biyu na musulmi da kirista
to amsa akwai dunkulalle a kunne dan fadi to a dunkule rashin bin karantarwa addini
wannan
addini gabaɗaya
duka biyu
addinin musulunci da addinin kirista sun ka dauki asasin su sun hadu akan abubuwa wanda sune asasi abin da ya hada mu fa ya fa abin da ya raba mu mun hadu akan yadda da ubangiji subhanahu wataala wanda yake jigon addinin gabaɗaya annabi Isa alaihi salam bangaren su mu kuma yanzu misali dana ma sunansa Isa kuma ba musulmin da zai musulmi sai ya girmama annabi Isa girmama matsayin sa da haka da a ce kuma sannan manyan karantarwa addinin maganan cewa kar a hada Allah da wani gabaɗaya mu hada akan sa maganan cewa kar a yi kisan kai kar a yi zina kar a yi kaza kar a yi kaza saboda haka asasin abinda addini ya koyar namu da nasu muna babu manci da babu manci da a gefe yana da amma dai asasin an hadu to rashin tsayawa akan wannan sannan da kuma fito da abinda yake shi kuma ba shine wato yake akan gaba ba asashi a gaba da haka a dunkule rashin tsayawa karanta addini
amma me zaka ce kan magana da yana cewa ana kiran su arna ana kiran su kafirai da sauransu
a ni kamar nace a dunkule ni a wurina wannan akwai wannan din kamar yadda ya faɗa Allah a surare da sauransu amma wannan ba shi
amma ba dadi an shi
ba shine asasin matsala ba sannan kuma ya danganta kamar yadda ya faɗa ayan da ya ambata misali da wannan su sigar ne ba wake mutum ya ce a masa ba daidai ba amma wato wani lokaci amfani da yare yawanci wannan yana faruwa ne tsakanin jahilai wanda ba su da ilimi amma kana maganar wanda ke da ilimi na addini da mu'amala sani na fahimta ta addini ba wannan ne matsalar ba ni a fahimta ta wanda suke kawo wannan cece kuce tsakanin addini guda biyu a kasar nan
akwai mutane da suke cewa wannan addinan guda biyu sun cika son kansu kowa dai abin da ya dame shi ya dame shi ba ruwan shi da abin da zai sa shi dan uwan shi tunda kuma Allah ya ce dole mu zauna kasar nan tare ashe ko dole a samu yadda za a zauna tare ka yarda cewa addinan nan guda biyu kowa ta kansa yake bai damu da abin da yake faruwa da daya ba
wallahi to wannan yana da ciki yana da ciki cewa a mance da me zai biyo baya kowa ya gani shakau bangaren sa ko maslaha sa yake kai ka sa fahimta cewa maslaha ta gaba daya ce kawai su tsaro kai ba zauna lafiya ba dole sai kowa zauna tsaro lafiya ba mutum ɗaya ne bane haka nan misali yanzu aka cinzura al'umma lokacin da za a cinzura wasu kila da ni aka fusata na cinzura jama'a ta suka fito to kuma abin da zai biyo baya kuma ba zan iya control din sa ba zai dawo haka ina saboda haka gaskiya ne in har za a kyale kawai a tafi da ka a rinka kallon wani bangare amma babban abin da yake akwai shine wato ba ma bambance abin da ke alaka da addini da abin da kuma wato ake amfani da addini wurin cin masa sau da yawa kabilanci sau da yawa siyasa sau da yawa wata rigingimu na tsakanin wasu al'umma na tsakanin su ko ta kasuwanci ko na wata sauransu ba kwartaka da sauransu su suke hada rigima ba addinin ba amma saboda addini shine platform shine inda mutane suke samun dandali sai amfani da wannan damar a izauta mai kuma su malamai su jagoranci saka barki ko su jagoranci da saka barki sai zama sun sake ko sun taya a cikin wannan
to madalla to malam Musa misal kai da cewa addinan nan guda biyu kuwa ya koma gefe abin da yake sha'awar sa da ta mutanen sa kawai damu da shi ko bala'uka suka faɗi ko kashe kashe aka yi wasu sai kaga ɗan baya mutanen su aka taba ma ɗayan baya magana
eto malam Aliyu kamar yadda kai magana gaskiya ne domin kaga addinan nan da kaga kowa ya zo da irin karantar suwa da kuma irin yadda suka samu koyarwa da cikin da take da suka zo idan muka duba cikin littafin Injila wanda mu muke koyarwa an ce ka kaunaci wanda yake kusa da kai wanda kuma an fi son wanda yake zama wanda dan ikkilisiya dan ikkilisiya shine wanda kuke mujami'a daya to idan ka kalli wannan gefin in an zo zancen kauna ne to kaga dole zaka dubi wanda kake mujami'a daya wanda kuke zuwa coci ɗaya da shi wannan shine mutumin da na farko da zaka kaunace shi amma na idan muka zuba wata kissa kuma na Annabi Isa da ya magana a game da cewa ka kaunaci makwabcinka makwabcinka shine inda shi ya hurta ce makwabcinka shine mutumin da ya ji kanka a lokacin da kake damuwa a lokacin da kake matsala wannan shine makwabcinka
so yanzu kai yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asalin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu da ba
madalla to wannan shine karshen kashin farko na muhawara don ka fara kawo muku dangane da sabanin ra'ayoyi ta addinanci da ake samu a tsakanin yan Najeriya yayin da ake tunkarar zabi da kuma kidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa to idan Allah ya kai mu rana wacce za mu kawo muku kashi na biyu inda za mu ji cewa shin me yake batawa kristoci rai game da kalamar kafiri ko arna sannan kuma ita kadai ce abinda ke bata musu rai daga wurin yan uwansu musulmi sannan kuma idan aka duba banne da aka yi ta tashi-tashin hankula wanne ne daga cikin mabiya wannan addinai guda biyu suka rufe yin asarar rayukan mutane musulmi ne ko kristoci baya da bayan haka za mu ji shin Boko Haram da kungiyoyin yan ta'adda da sauransu in sun je kai hari suka bambanta wannan addinan guda biyu yanzu kan bari mu tsaya nan mu yi godiya ga su namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal a kan lokacin da suka dauka suka kaddige ya samu domin yin wannan muhawara a madadinsu da kuma Nasiru Adamu da kai da ya taimaka wajen haɗa hancin su ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC a huta lafiya
madalla to a gaida malamai don ku muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
takaice Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin da ta yi ta auna muhimman abubuwan more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kyiv da sauran yankuna hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharam Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40 Sojojin Afghanistan na musamman da suka yi yaki tare da sojojin Amurka sannan suka tsere zuwa Iran bayan ficewar Amurka a bara yanzu sojojin Russia ke daukar su aiki don yin yaki a Ukraine kamar yadda wasu tsofin janar-janar guda uku na Afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press sun ce Russia na son jawo hankalin dubban tsofin komandojin Afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar kasashen waje tare da tayin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alƙawuran mafaka ga su da dangin su don gujewa maida su zuwa gida da abin da yawan su suka yi zaton mutuwa ce a hannun Taliban
to madalla gaishe ki masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a saki sai a jin shafin manyanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta yana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin jama'a injiniyanmu na yau Mr. Carol ni sarki lahashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai an jima da hankali. Assalamu alaikum.